Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da kuma mita 25. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 102.5. Ana kuma iya jin wannan shiri kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da download da niya da kuma Nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen a duk lokacin da ake so akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. Tare da fatar kun wuni lafiya, Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina kuma tare da
Mahmud Lalo ga kanin labaran. Gwamnatin Najeriya ta ce tana kokarin kaiwa ga kungiyar Boko Haram bayan da wani faifan bidiyo ya fito dauke da wasu daga cikin ƴan matan Chibok. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Bankimun yayi Allah wade da hararan sama da ya halaka kananan yara 10 a Yemen. Wata kungiya mai fafutukar kare addinin Islamu a nan Amurka ta yi tayin bayar da tugucin dala 10 da wato 10,000 ga duk wanda ya taimaka da bayanan da za su kai ga gano wanda ya kashe wasu limamai biyu a birnin New York.
To, kanin labarin kenan. Bayan kun gama jin labarin duniya, za ku ji ta bakin mahaifin Dokas Yakubu wadda aka gani tana magana a faifan bidiyon Boko Haram da suka ce ga yansu, wato da suka ga yar tasu tana magana. Direbobi sun tare hanyar Abuja zuwa Kaduna, za ku ji dalili. Sannan kuma wata tawaga karkashin jagorancin shugaban kwamitin waɗanda rikicin Boko Haram ya tilastawa barin gidajensu na Majalisar Wakilan Najeriya ya kai ziyara jamhuriyar Nijar, shi ma za ku ji dalili. Kada kuma amince, Yusuf Harande zai gabatar da ilimi garkuwar ɗan adam.
To jama'a, assalamu alaikum. Gwamnatin Najeriya ta ce tana kokarin kaiwa ga kungiyar Boko Haram bayan da wani faifan bidiyo ya fito jiya Lahadi wanda ke nuna kusan ƴan matan Chibok 50 daga cikin sama da 200 da aka sace shekarar 2014. Kungiyar dai ta ce da yawa daga cikin ƴan matan sun mutu kuma suna buƙatar a yi musayar fursunoni da gwamnatin ta Najeriya. Faifan bidiyon mai tsawon minti 14 wanda aka wallafa shi a kafar sadarwa ta YouTube ya nuna wani mutum lulluɓe da fuska sanye kuma da kakin sojoji, yayin da wasu ‘yan mata da dama ke zaune, wasu kuma ke tsaye a bayansa sanye da hijabai. Cikin harshen Hausa, mutumin ya yi kira ga gwamnatin Najeriya da ta saki ‘yan uwansu da ake tsare da su a Abuja da Lagos da kuma Maiduguri. Wannan ne ba shi ne karan farko da kungiyar ta Boko Haram ta miƙa irin wannan buƙata ba, kuma masu fafutukar ganin an sako ‘yan matan sun ce ko don saboda waɗannan ɗalibai. Lokaci yayi da hukumomin Najeriya za su bude kofar tattaunawa da mayakan na Boko Haram. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon ya yi Allah wade da hararan sama da dakarun da Saudiya ke jagoranta suka kai a Yemen, waɗanda suka yi sanadin mutuwar ƙananan yara 10 ƙarshen makon da ya gabata. A wata sanarwa da ya fitar, kakakin Ban ya nuna takaicinsa kan yadda fararen hula ciki har da ƙananan yara suke fuskantar wahala a yaƙin na Yemen. Ya kuma yi kira da a sauki, wato a ɗauki matakan gaggawa domin kawo ƙarshen wannan lamari. Ƙungiyar Haɗakar Likitoci ta Duniya ta ce harin wanda aka kai a Haidan ya faɗa ne a kan wata makaranta. Ya kuma raunata wasu yara 28, kuma mafi akasarinsu ‘yan shekaru 8 ne zuwa 15. Ƙungiyar Likitocin har ila yau ta yi kira ga ɓangarorin da ke yaƙi da su ɗauki matakan kare fararen hula. Dakarun da Saudiya ke jagoranta sun fara kai hare-haren wato a Yemen ne a bara, inda suke marawa gwamnatin shugaba Abdurrabbu Mansur Hadi baya, wanda ‘yan tawayen Houthi suka fatattaka daga babban birnin ƙasar. An kwashe dare na biyu a birnin wato Milwaukee da ke arewacin Amurka ana zanga-zanga, inda ‘yan sanda sanye da kayan silke suka yi arangama da gungun matasa da suke bore saboda kisan wani baƙar fata da wani ɗan sanda ya yi. Ofishin ‘yan sandan Milwaukee ya ce an harbe mutum ɗaya a lokacin zanga-zangar, sun kuma ɗauke shi zuwa asibiti a wata motarsu mai sulke. A daren Asabar ɗin da ya gabata ne zanga-zangar ta ɓarke bayan da wani ɗan sanda ya harbe Sylville Smith, wani matashi mai shekaru 23, bayan da ya tsaida motarsa kan abin da hukumomin suka ce ya nuna alamar rashin gaskiya a halayensa. Magajin garin Milwaukee Tom Barrett ya ce hoton bidiyo da na'urar ɗaukan da ke jikin ɗan sandan ya nuna wato cewa Smith na dauke da bindiga. Rundunar 'yan sandan birnin na Milwaukee ta taba fadawa wato ta taba fadawa cikin irin wannan rudani a shekarar 2014 bayan da wani dan sanda ya harbe wani bakar fata mai tabin hankali har lahira duk da cewa ba ya dauke da makamai. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata kungiya mai fafutukar kare addinin Islam ta yi tayin bayar da tukucin dala 10,000 ga duk wanda ya taimaki wato ya taimaka wajen gano wanda ya kashe limami wato limamin wani masallacin birnin New York da wani na hannun damansa. An harbe Iman Maulana Akonji mai shekaru 55 da abokinsa Thara Uddin mai shekaru 64 bayan da suka fito daga masallaci akan wani titin birnin na New York a ranar Asabar. Majalisar Malamai ta Amurka ta ce za ta bayyana wannan sanarwa a hukumance a yau Litinin. Muna fatan wannan tukwici zai kai ga wato cafke da kuma hukunta wanda ya aikata wannan danyin aiki. Muna kuma fatan za a faɗi dalilin sa na aikata kisan, in ji babban daraktan Majalisar Malaman Nihad Awad. 'Yan sanda dai sun saki zanen mutumin mai bakin gashi sanye da tabaro ko kuma gilashi, kuma ya zuwa yanzu ba su ambaci dalilin da ya sa aka harbe malaman ba. Sai dai masu fafutuka a kusa da masallacin na Al-Furqan da ke kusa da wajen wani shakatawa a yankin Queens sun ce harin alama ce ta nuna kiyayya da kyama. A ƙarshe mayakan ISIS na fuskantar matsin lamba yayin da suke tunkara harhare ta bangarori biyu a Iraki da Siriya. Yayin da mayakan Kurdawa na Peshmerga da ke Iraki suke gab da kwato kayukan da ke kusa da arewacin birnin Mosul. Dakaran da Amurka ke mara baya sun karbe ikon garin Manjib da ke arewacin kasar, sun kuma dushi yankin Al-Bab da ke kudu maso yammacin Siriya. Mai fashin baki Zubair Iqlab na cibiyar nazarin yankin gabas tsakiya da ke nan Washington ya ga wakilin mu da Amurka Victor Beatty cewa an jima da shirya aikewa da Dakaru zuwa Mosul wanda tungace ga kungiyar IS. Zubair Iqlab ya ce a Siriya mayakan Kurdawa da na Larabawa na kokarin su karbe ikon garuruwan da ISIS ta mamaye, wanda mataimaki ne da wato wanda mataki ne da ake ganin shiri ne na nufin yin kawanya ga birnin Raqqa ta yadda za a kauce yin fito na fito a birnin.
Labarin duniya kenan, kuka gama ji. Mahmud Lalo ya karanto. To, kamar yadda kuka ji a labarin duniya, gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce tana zantawa da 'yan kungiyar Boko Haram, kuma a jiya ne ita kungiyar Boko Haram din ta gabatar da wani faifan bidiyo inda aka ga ɗaya daga cikin 'yan matan Chibok din da aka sace mai suna Dokas Yakubu tana roƙon hukumomi da su sako 'yan yakin sa kan da suka kama domin kungiyar Boko Haram ta sako su. Shin yaya mahaifin wannan yarinya Dokas ya ji ne da ya ga 'yarsa? Ga abin da ya ce.
Aiyato, yanda na ganta da gaskiya ta canja kai. Akwai din akwai wahala tsanani yanda na gani yanda aka kashe wayansu a chat din da bomb da su mene akwai tsanani ko abubuwa na abinci ma ina gani ro akwai pro
hotunan ya wada wakin yaran da aka nuna ko ya tayar wa iyaye hankali
din Julia ya tayar wa iyaye dumi yarka da kake makaranta dumi ta zo ta yi abu ma kasa kamar yanda Allah ya kawo wayansu har suka yi su ma su tashi yaron gobe shi aiki ma wannan kasa yau kawo ya gari cewa yana hannun yan ta'ada wanda mun baka yi tamani ba dole ne ya tarma iyaye hankali domin kowa bai san inda yarsa take ba din wayanda kamar wayanda ba su gani yaran su a cikin wannan gobe zai tayar musu hankali wanda zai sa su ma su yi to
mahaifin Dokas kenan. Shin masauraronmu, kuna ganin ya dace gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi musayar fursunoni 'yan kungiyar Boko Haram da ta kama da 'yan matan Chibok din, wato domin a sako su 'yan matan Chibok din da aka sace? Muna son mu ji ra'ayinku a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa direbobi ne suka rufe hanyar Abuja zuwa Kaduna a zuba, kamar yadda wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina ya aiko mana da rahoto.
hayaniyar da ta biyo bayan yadda direbobi suka dakatar da zirga-zirga suka kuma katse hanyar Abuja zuwa Kaduna a daidai zuba biyo bayan zargin kimbarcin hancin naira 200 a wurin binciken ababen hawa na yan sanda dake zuba direban da abin ya faru a kansa na iske shi cikin jini daga jeren wando
sunana Alhaji Usman Abdullahi
yanzu gashi na samu an rufe hanya anan zuba me yake faruwa ne
abin da yake faruwa shine na taho da mota cikin go slow ina tsayawa kawai ya bude kofa ya kama duka na da itace
ba uni da kafada na nan ya sauka hakori na an cire kuma nan kafa na ana nema a karya min gaba an ji min ciwo
kuma gashi ma na ga jikin ka ba kaya
duka yayi min yawa ranka yade corruption yayi yawa masifa fitina
ya tambaye kudi ne
ya tambaye ni kudi
nawa tambaye ka
200
kawashi nawa
nace ba ni kudi
sai aka yaya
shine ya kama duka na duk yan Najeriya sun ga abin da yake faruwa a nan wurin
wasu daga cikin wadanda wannan datsan ya ta shafa sun yi koke
muna neman shugaban kasa Allah dan Annabi a taimaka a cire mana da yan sanda suna mamu matsala mu direbobi in ma baka ba da kudin ba sai a ce maka wai ba kuna gadara cewa Buhari ya hana cewa hanci ba ko a yanzu idan aka tare ni dan nuna wannan sanda da faɗa haka
wallahi ba azadin jiha ba Buhari ƙuri'a ta ba za a yi wata uku ina ganin impunity within FCT kana ji kage yanzu kage da zuba ta koma yanzu ji waiwayen gada in uniform da ake da su protect din mu karfe 1 na dare muna cikin wurin nan
koda na tambayi daya daga cikin yan sanda a wannan shinge sai ya ce min yanzu ta lafiyar direban suke yi rikicin dai ya so ya haddasa wata babbar fitina ba dan mai martaba sarkin zuba wato agora na zuba ya saba ki ba
sunana Muhammad Murtala sarkin fada mai martaba agora na zuba bayan mai martaba ya samu labari gaskiya ya kirayi marafa wanda shine hakimi na zuma ya umurce shi da ya samu mutum daya su raka shi zuwa wannan guri a ji ayi magana da wanda abin hatsari ya faru da su a ba su hakuri
da na kira kakakin rundunar yan sanda na babban birnin tarayya ya sheda min cewar zai tuntube ni da zaran ya samu karin bayani Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to mun gode Hassan a gaishe ka to gwamnatin jamhuriyar Niger kuma ko da yake wakilin sashen Hausa Tamar Abari ta kuma ne da rahoton cewa wata tawaga daga kasar Najeriya din ta je da magaran dan tattauna wata masifar filaye da ke faruwa akan yakokin kasashen al'amarin da har aka rasa rai ga rahoton nata
tawagar ta kasar Najeriya da dan majalisa Muhammad Sani Zoro ke jagoranta ta iso nan da magaran a wani mataki na kawo karshen takaddamar da ya faru tsakanin mutanen Jobi da ke bangaren Najeriya da kuma kwalli a nan Niger
to wannan abu yaki cinyewa mun yi kokarin mu a can shi ya saka muka zo wajen shi mai alfarma sultan na da magaran muka roke shi yayi amfani da kujerarsa da kuma irin baiwar da Allah ya masa ta sulhu musamman tsakanin waɗannan mutane kuma tunda yake a daularsa suke kuma alhamdulillah yayi na'am ya ji dadin zuwan mu kuma bi iznillah ta'ala ya ce za a samu waraka domin daman kafin mu zo an gaya mana cewa in Allah ya so yarda idan muka kawo kukan mu katne za a yi mana adalci kuma dadin da muka kare ji shine shi mai martaba sultan yana sane da wannan matsala har ma ya dau matakai a baya saboda akwai wani dan Najeriya da a cikin wannan fadan ya rasa ransa bayan wannan kuma an sake yin wani wadanda wasu suka samu rauni
mai martaba Alhaji Abubakar Sanda sultan ne na da magaran cewa yayi tuntuni sun san da wannan magana ga kuma irin bayanin da yayi wa wannan tawaga ta Najeriya
wato wannan magana na san da ita tunda abin da ya shahi jaha ne abin da ya shahi jaha kuma muna cikin shi to amma akan wannan magana da aka yi sai zamantu ban mu samu saduwa ba da mutanen Najeriya muka yi magana da su sai zamantu mutanen Niger ne da sarakunan da hukumar da suke iyaka su ne muka yi magana da su suka gaya mu irin abin da suka sani to daga baya muka samu bayanai daga wajen sarkin Gumal martaba sarkin Gumal ya aika mana da bayanai irin abubuwan da yake faruwa kuma yanzu shine sanata yazo hadda takardu a rubuce don ya ƙara jaddada wannan abu a dan gaugota a nemi maganin wannan abu a daidaita shi saboda mutane su zauna lafiya a babbar kashe-kashe, kuma wanda yake mutum hakkin shi ne a bar mushi da hakkin shi a bashi. To na bashi kwarin gwiwa in Allah ya soya da za a daidaita wannan lamari. A ji hankalin mutane kowa hankalin shi kwanta, kada a yi tashin hankali. Kuma wannan muna ba sauna magana za mu gaugauta daidaita shi.
Baya ga haka, ɗan majalisar ya ce dama tuntuni sun gabatar da wannan matsala ga hukumomin Nijar da ke ƙasar ta Najeriya.
Ofishin jakadanci na Nijar da yake Kano ya san da wannan matsala. Mun taɓa zuwa mun kai irin wannan kuka. Na biyu, mun gabatar da wannan matsala a majalisar wakilai ta ƙasa. Ni ne na gabatar da wannan har aka kafa kwamati. Daga cikin abinda kwamati ya bincika kuma aka samu sakamako, na farko za a gaya wa ambasada na Nijar wanda yake zaune a Najeriya cewa ga wannan abu da ya faru, saboda haka dole da nabi a dauki matakai na gaggawa saboda kada fitina ta ci gaba. Na biyu, an kuma ce za a gabatar da shi da wannan matsala a gaban majalisar da ta haɗe kan ƙasashen yammacin Afirka guda 16, wato SADC, saboda suna da majalisa wadda dukkan ƴan majalisu na waɗannan ƙasashe suna cikinta. Na uku kuma, an ce ake yi musu abubuwa ko kuma a ɗau matakai da za a tabbatar waɗannan mutane da suka rasa gonakinsu shekaru huɗun nan an ba su agaji.
Tamara Abari, muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Nijar.
Innamal mu'minina ihwatun
kullum muslimin do duniya dange da dai muke
yannan kuma ni jikan karin magana na fadin abinda ya taba hanci duka idanu taruwa suka yi
abinda ya taba koya ido lalle na ku tabbata hanci jiji kai
haka ne. Kada kuma amince, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, an jima kaɗan za mu gabatar muku da wani rahoto daga Abuja akan batun keɓe filin kiwo ga makiyaya. To, amma a halin yanzu ga Yusuf Arande da shirin ilimi garkuwar ɗan Adam.
Ilimi mabuɗin rayuwa. A cikin shiri da muke kawo muku na tattaunawa da manya-manyan bakin shugaban ƙasar Amurka Barack Obama daga ƙasashen Afirka da suka zo nan ƙasar Amurka don samun horarsuwa. Shirin namu na yau ya samu tattaunawa da Zainab Abdullahi, wanda ta bayyana muna wasu kaɗan daga cikin irin abubuwa da mata suke rasawa a bisa dalilin rashin samun ilimi na wannan zamanin.
Ta yaya kike ganin za a yi mata su ma su ci gajiyar duk irin waɗannan shirye-shirye? Wani kira za ki gare su don su tashi, ko da mace ta yi aure ko ba ta yi aure ba, don ita ma ta iya samu ta dogaro da kanta?
Gaskiya abu na farko da za mu yi kuma wannan dalala an kafari abin da yake fitar da mu na mata, musamman a Arewa, shine tunani da matan mu suke da shi, a zan girma aure zan yi, idan na aure mai gida na zai dauki nauyi. Zamani yanzu ya juya, ta yaya ya juya? Mazan nan da za su lada mazan nan da ita take cewa a mace ta yi aure mijin ta zai kula da ita, to ba shi da aiki, ya gama makaranta, ya gama jami'a, wani ya yi digiri, wani ya yi masters, ya gama, to ba shi da aiki, ta yaya ya aure su zai wuce ta ba shi da aiki? A biyu, mentality din da muke da shi a yau, yara sun gama makaranta sun tashi har zuwa jami'a, su har suka zama iyayensu ne ke riƙe da su, ba su da aiki ne an masa aure, to a tunanin ki mijinki ne zai ciyar da ke, mijinki ne zai shayar da ke, tufafi biki ne suna ne komai gudunmawa shi zai ɗauka ya ba, to yaron nan ko kuma mai gidan nan naki ba shi da aiki, idan ke ba ki da abin ya za ku. Shi ya sa har a kullum ishu ɗin kalauci da katara yake ƙara kasutu a Arewa. kiran da zama matan mu ne shine cewa su farga su fata cewa yin sana'a ba wai ga ɗanan miji kawai ba a'a mace kina daga gidanki ba dole sai kin fita ba da kun sana'o'i da yawa wanda za ki iya yi kina daga cikin gidan za ki iya sarrafa abubuwa ki fitar da asai ga miki idan wanda aka san kina yi ne har gida za a zo ayi ciniki da ke kuma ke ma ki karu kuma al'umma ta karu da ke kiran da zan yi ga matan mu gaskiya mu fito a dama da mu musamman waɗanda suka ɗan samu karatu ko yaya ne shi wanda suka ƙara jami'a musamman waɗanda suka ƙara secondary school din ina kira da su da kun ga mamaki da yawa amma mutane mu saboda kasala saboda san jiki saboda abubuwa da yawa ba ki an bamu a baya za ka ga offers ne sun fito a program ne musamman kamar wannan amma mutane mu sai tsorata sun suka buɗe suka gani sai suka a ina zan zauna ina ciki da wannan application din ai yayi yawa to kai wanda muka samu ba na muka kira ga mata mun mai ɗan arewa muka ga ya muku cewa ba zan mata ba lokacin da suke arewa to ko nayi magana na ga muku cewa ga wannan jama'a ta fito za a dauki matasa za a ba ku jari amma dukkan waɗanda na ga wanda suka yi ba za su ga yawa ko za ga ya buɗe a ina zai iya wannan abu wannan za ta ba ni aljanna ne ko za ta ba ni menene wannan Christian haka tambayoyi kusan guda 50 ko wani abu amma abin da matan ba su gane ba kina fa ansa tambayoyin nan kina ƙara ilimi ne saboda duk abin da baki da ansa shi kika yi sai kin je kin yi research sai kin je kin yi bincike sannan za ki zo ki cike wanda kike samu abin nan ba wai sun fi mu bane ba ba wai sun fi mu a komai bane ba a'a lalaci ne da kuma culture din da muke da shi da cewa a'a komai sai an mana a arewa matan da safar ga su san cewa zamani ya ci gaya dole mata su fito a sama da su damar maki da akwai su amma kuma na wannan ba za ta zo har gida ta sani ba za ta zo har daki ki ta sani ba
ma sauraro iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu ma a yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa yanzu a madadin Julie Lazarus Gresham ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia bissalam
a madaha da mata don mu zan miƙewa
haka ne to kun san dai cewa ana ta tatar baki akan batu ko kuma shirin da gwamnatin Najeriya take yi na kokarin ganin an samarwa makiyaya filin yin kiwo ga wakilinmu Nasiru Alhikaya ya kuma mana da rahoto akan wannan batu
shirin da gwamnatin Najeriya baya ga samar da filaye na gandun kiwon shanu zai kuma shigo da wata ciyawa mai saurin yaduwa da jurewa yanayi don ciyar da dabbobin ministan noma Audu Ogbe na tura jami'ai don zantawa da gwamnonin jihohi da makiyaya don shata dazukan kiwo Fulani na kungiyar Miyatti Allah kan tabbi jami'an da wakar amincewa da shari'a. Wakilin minista Alhaji Salisu MS da ya jagoranci fadakarwar a shemi jihar Katsina ya nanata amfanin shirin.
Gwamnatin tarayya a umarce mu da sanar da ku duk da suke zanna a makiyaya ya kamata ku kokari ku kafa jami'ai a tsakaninku ku zaɓi shugabanni wanda za su dinga gudanar muku da wannan makiyaya. Yadda idan buƙatar ku ta tashi ta makiyaya shugabanku da ku zaɓa zai iya zuwa garzawa na fitar gona ko da suke yankin local government ko da suke jiha ko ta tawa a sanar da su idan gwamnati ta muku wani abu da inganci a wajen a misali ko dam ko borehole idan ya lalace inda buƙatar muku ba sai ku haɗa kai ku tallafa ku gyara dan a misali gwamnati tana Abuja ta wuta dam a Shewe idan gwamnati ana jiran sai gwamnati ta zo ta gyara sai dauki shekara 10-20 waye asara ko da kuke zama a wajen
wakilan bangaren noma jihohi da suka hada da Dr. Abba Abdullahi sun ja hankalin makiyayan da muhimmancin tona bara gurbi a cikin su musamman ma ga hadin baki wajen satar shanu.
Dole mu bar abubuwan da muke na da dole mu ci gaba mu tafi tare da zamani. In ba haka ba muna ji muna gani al'umma za ta bace za mu lalace kuma shikenan kamar da aka taso yanzu din Najeriya yanzu da ka ce Bafulatani ya ce barawo ne. Haya kai ga yanzu ana da an ga Bafulatani ma can wajen kudu kashewa kawai ake. Ko barawo ne ko ba barawo bane. Ina jin kuma da yawa akwai wanda ba san hawa ba sauka ba an kashe su akan wannan abu. Ko saboda haka sai mun tashi tsaye gaskiya mun tsaya mun yi tunanin kan wannan abu samarin mu fada idan muka san akwai wani barayi idan me yata Allah da gwamnati ta yi wani shiri wanda za a ce kowa ya fito ya tuba ayi sai ayi wannan dan mu samu zaman lafiya ba wanda yake sa aka kashe mu mutane kuma naman da zagin mu da ake yi yau ba dan Najeriya zai ce ba zai ci nama ba duk kuma naman daga Fulani yake
me makiyayin ke cewa ne ga Arduman Nir Atiku
Allah ya kawo mu yau da wannan shugaba na kasa ya kirkiro da
wani al'amari wanda mai girma shugaban kasa ya albarkata dangane da tsara makiyaya ta zamani wanda ƴan uwan mu Fulani za su amfana. Nagode kwarai da gaske, Allah shi taimake mu.
Neman dazukan kiwo daga arewaci zuwa kudanci a lokacin rani kan jawo arangama tsakanin makiyaya da jama'a da hakan kan kai ga rasa rayuka a dukkan bangarorin. Shin wannan shiri zai kawo maslaha ga rage arangamar manoma da makiyaya koko da sauran jama'a? Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Mun gode Nasiru. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Isu Dila Faki da Musbahu Mansur Faki da Dahiru Danju Faki duka a jihar Kaduna. Suka ce muna roƙon Allah ka baiwa rundunar sojojin Najeriya nasarar gano mutane uku da take neman ruwa a Jallo domin samun bayanai akan kungiyar nan ta Boko Haram. Amin. Sako na gaba daga Malam Usaini Dangote Karasuwa jihar Yobe yace salamu alaikum VOA Hausa. Tabbas jami'an tsaron ƙasa ta Najeriya dogon barci ba naku bane ganin yadda ƴan Boko Haram suka sake fidda wani sabon faifai na bidiyo wanda suke cewa sai an bar mutanen su sannan su ma su bar ƴan matan Chibok. To don haka nake kira ga shugabannin Najeriya da Niger da Kamaru da Chadi da su hada ƙarfi da ƙarfe don magance mana wayannan ƴan kungiya ta Boko Haram tun abubuwa ba su fi ƙarfi mu ba. Sako na gaba na cewa assalamu alaikum VOA Hausa. A gaskiya hanyar lafiya a bita da shekara ya kamata gwamnatin Najeriya ta sasanta da ƴan kungiyar Boko Haram don sako ƴan matan ɗalibai na garin Chibok daga Yakuji matan Ahmadu Abacha Mashina jihar Yobe.
To tare da fatan za ku ci gaba da aiko mana da ra'ayoyinku kamar yadda muka saba, za mu karkare shirin da takaitattun labarai.
Gwamnatin Najeriya ta ce tana kokarin kaiwa ga kungiyar Boko Haram bayan da wani faifan bidiyo ya fito jiya Lahadi wanda ke nuna kusan ƴan matan Chibok 50 daga cikin sama da mata 200 da aka sace a shekarar 2014. Kungiyar ta ce da yawa daga cikin ƴan matan sun mutu kuma suna buƙatar a yi musayar fursunoni da gwamnatin ta Najeriya. Faifan bidiyon mai tsawon minti 11 wanda aka wallafa shi a kafar sadarwa ta YouTube ya nuna wani mutum lullube da fuska sanye da kuma kakin sojoji. Yayin da wasu ƴan mata da dama ke zaune, wasu kuma ke tsaye a bayansa sanye da hijabai. An kwashe dare na biyu a birnin Milwaukee da ke arewacin Amurka ana zanga-zanga, inda ƴan sanda sanye da kayan silke suka yi arangama da gungun matasa da suke bore saboda kisan wani baƙar fata da wani ɗan sanda ya yi. Ofishin ƴan sandan Milwaukee ya ce an harbe mutum ɗaya a lokacin zanga-zangar, sun kuma ɗauke shi zuwa asibiti a wata mota su mai silke. Mayakan IS na fuskantar matsin lamba yayin da suke tinkara hare-hare ta ɓangarori biyu a Iraki da Siriya, yayin da mayakan kurdawa na Peshmerga da ke Iraki suke gab da kwato ƙauyukan da ke kusa da arewacin birnin Mosul. Dakarun da Amurka ke mara baya sun karɓe ikon garin Manjib da ke arewacin ƙasar, sun kuma doshi yankin Al-Bab da ke kudu maso yammacin Siriya. Wata ƙungiya mai fafutukar kare addinin Islama ta yi tayin bayar da tukwicin dala 10,000 ga duk wanda ya taimaka wajen gano wanda ya kashe limamin nan na masallacin birnin New York da wani na hannun damansa. An harbe Iman Maulana Akunji mai shekaru 55 da abokinsa Thara Uddin mai shekaru 64 bayan da suka fito daga masallaci akan wani titin birnin na New York a ranar Asabar. Majalisar Malamai ta Amurka ta ce za ta bayyana wannan sanarwa a hukumance a yau Litinin.
To Allah ya kyauta, masu sauraro ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan. Sai kuma da daddare misalin ƙarfe 9:30 agogo Najeriya idan Allah ya kai mu, za mu dawo domin gabatar da wani shirin. A lokacin muna son mu ji shin kuna ganin ya dace gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi musayar fursunoni da ƴan matan Chibok. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki, Jummai Ali ke cewa a dakaci shirin yau da gobe.